sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sabilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Asabar 8 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sabilu da kanin labarai.
Yau Asabar ma'aikatan lafiya ta India ta bada rahoton sabbin kamuwa da cutar coronavirus sama da 1,401. Prime Minister Pakistan Imran Khan ya fara ziyarar kwanaki uku a Saudi Arabia don bunƙasa dangantaka ta tarihi tsakanin ƙasashen biyu da suka dade suna kawance. A daren jiya an gubza fada da daddare tsakanin Falastinawa da ƴan sandan Isra'ila a harabar masallacin Al-Aqsa da sauran wurare a cikin Kudus.
To kana labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa ganin yadda harkar fina-finai ke dada zama wata babbar sana'a a Najeriya za a zamanantar da wannan bangaren zamantakewa da tattalin arzikin.
Hakikanin gaskiya idan har wata hukuma wacce take alaka da gwamnatin wannan kasa za ta shigo ce irin wannan yunkuri, ina ganin ba maganar miliyan 100 ake yi ba, miliyan 100 da wani abu ne za su samu ayyukan yi.
A jamhuriyar Niger kuwa addu'a aka yi ta Allah ya kawo zaman lafiya tare da tallafawa marasa shi albarkacin goman ƙarshe na watan Ramadan.
Sojawa mu a fagen daga basu iyaka wanda suka rasu, wanda ba soja ba an shiga gidajensu an kashe wasu an furgita su sun bar gidajensu.
Za kuma aji cewa saboda halin da ake ciki a wajejen jihar Niger ta arewacin Najeriya game da tsaro, hukumomi sun hana bukukuwan sallah.
Yanayin da muke ciki ba yanayi ne na jin daɗi ba, ko kanmu muna alhini da abubuwan da ke faruwa.
Kamar kowace ranar Asabar, yau ma Baba Yakubu Makeri na tafar da shirin nan nasa na adawa lafiya. Kamar kullum za a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan tu. Za kuma a ji fallalar Ramadan albarkacin watan azumin Ramadan. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Yau Asabar ma'aikatan lafiya ta India ta bada rahoton sabbin kamuwa da cutar coronavirus sama da 1,401. Da waɗanda suka mutu 4,200 a cikin awanni 24 da suka gabata. Masana kiwon lafiya sun yi amana cewa alƙaluman ƙididdigar da India sun faka yawa, kuma ƙaruwar al'amarin ba za su kai ƙololuwa ba har zuwa ƙarshen watan nan na Mayu. Babban jagoran 'yan adawar India Rahul Gandhi ya buƙaci Prime Minister Narendra Modi a cikin wasiƙa jiya Juma'a da ya aiwatar da dokar kulle a faɗin ƙasar da hanzarta ci gaba da allurar rigakafi da kuma ƙarabin diddigin ƙwayar cutar. Prime Minister Pakistan Imran Khan ya fara ziyarar kwanaki uku a Saudi Arabia don bunƙasa dangantaka da tarihi tsakanin ƙasashen biyu da suka dade suna kawance. Ziyarar na zuwa ne bisa goran gayyatar yarin mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman, wanda da kansa ya karɓi kan da tawaggarsa a filin jirgin saman Jidda. Jami'an Pakistan sun ce yarima mai jiran gado, wanda sau da dama ake kiran sunansa MBS, sannan kan daga baya ya gudanar tattaunawar manyan wakilai wanda babban hafsan sojan Pakistan General Qamar Javed ya shiga. Bajwa ya riga ya kasance a Saudiya don tattaunawa kan haɗin gwiwa tsaron ƙasashen biyu. A daren jiya an gubza fada tsakanin Falastinawa da ƴan sandan Isra'ila a harabar masallacin Al-Aqsa da sauran wurare a cikin Kudus ya bar Falastinawa sama da 200 rauni, inji likitoci a yau Asabar. Yayin da birnin ke fama da ƙarin rikici bayan kwashe makonni ana fuskantar tashin hankali. Zanga-zangar da ake da dare ta ɓarke a farkon watan Ramadan mai alfarma kan takunkumin 'yan sanda a wani wurin taro mai farin jini, kuma 'yan kwanakin nan ta haddasa barazanar fatattakar Falastinawa da dama daga gidajensu a gabashin Kudus, wanda ɓangarorin biyu ke ikirarinsu a shekarun da suka gabata ana fama da rikicin. Ba a san abin da ya haifar da tashin hankalin a Al-Aqsa ba, wanda ya ɓarke lokacin da 'yan sandan Isra'ila masu yawa cikin kayan shirin kota-kwana aka jibge su, yayin da dubban musulmai masu ibada ke gudanar da sallar magariba a kan tsaunuka.
An jima kaɗan Sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda harkar fina-finai ke dada zama wata babbar sana'a, kuma fina-finan na Najeriya ke dada samun karbuwa a duniya, wanda don haka za a zamanantar da bangaren fina-finan na Najeriya saboda batun kare ikon mallakar fasaha da kuma samarwa dimbin mutane ayyukan yi, wanda don haka ma aka cimma yarjejeniya tsakanin bangaren fina-finan da hukumar kididdiga ta kasar don musayar bayanai. Madina Dauda, gare ki.
Shugaban kamfanin fina-finai na ƙasa Cidiya Maduweke ya ce wannan yarjejeniya ta haɗin gwiwa za ta ba ma'aikatun biyu damar samar da kyawawan manufofi don bunƙasa masana'antar fim, sannan kuma za a samar da wata jagora ga masu saka hannun jari na ƙasa da ƙasa da na cikin gida, da kuma ƙarfafa halartar bankuna da sauran ƙungiyoyin hada-hadar kuɗi da za su iya zuba hannun jari a masana'antar. Jeremiah Nyam jami'i ne a masana'antar fim ta ƙasa, kuma ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin da aka naɗa, ya yi mini ƙarin haske akan ayyukan da kwamitin haɗin gwiwar zai gudanar.
A yanzu haka ita ma'aikatan tamu ta Nigerian Film Corporation ba mu da information, cikakken information kan wanda
cikakken bayanai
wanda kamar in wani ya zai taho daga kasan waje zai zo wai wani abu na fina-finai a kasan, ba mu da misali kamar tuwaye ne ma suke aikin fina-finai a kasa, ina ne ake kallon kamar wurin da ake kallon majiki na fina-finai a kasa, ba mu da information ne a takaice da wanda in wani yau ya zo ko yana neman ko taimako daga banki yana so ya yi film in an tambaye shi okay ma'aikatan fina-finai din ba mu da wannan information din.
Shi ma ɗaya cikin mambobin kwamitin gudanar da ayyukan haɗin gwiwa daga bangaren ofishin kididdiga ta ƙasa, wakili Ibrahim Noma ya yi nazari ne akan hujjar kafa kwamitin.
Ana so ki aiki daga na abinda aikin da National Film Commission suke yi, kuma ka san babu data statistics gaskiya abin kamar aka aiki amma idan aka yi constitutive survey aka finding out aka aiki kididdiga aka samu real data din, to shine zai baka karfi daga na kai to daga na aiki ina za a je gaba, to shi zai baka dama kai wannan abu. Yanzu ga dai ayin operating namu yau din zamu soma aiki kenan yanzu nan.
To sai dai ɗaya cikin jigajigan kamfanin film na Kannywood Ahmed Turaki Kaka ya ce wannan labari bai kai gare su ba tukuna.
Gaskiya da farko dai ba zan san da wannan tsari ba, sai dai mu ce nan gaba abin alkhairi ne ubangiji Allah ya tabbatar da shi. Masana'antar fina-finai musamman dai ni wacce nake ciki na tsundum tukun na Kannywood, tunda masana'antar yanzu ta kasa kashi biyu, akwai Nollywood akwai Kannywood. To Kannywood wacce ta kunshi jihohin Najeriya jaha 20 duk da Abuja, an kika janyo jihohin arewacin Najeriya 19 kika hada da Abuja jaha 20 kenan. A hakikanin gaskiya idan har wata hukuma wacce take alaka da gwamnatin wannan kasa za ta shigo ce irin wannan yunkuri, ina ganin ba maganar miliyan 100 ake yi ba, miliyan 100 da wani abu ne za su samu ayyukan yi.
Wannan yarjejeniya ta mamaye manyan abubuwa guda uku waɗanda suka hada da tsarin bayyana kididdiga na masana'antar fina-finai ta Najeriya, da kuma ƙarfin iya gina masana'antar fim game da samar da kayan inganta ta idan aka hada dukkan waɗannan bangarorin. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Sarfilo da ci gaban labaran duniya.
Shugaban Amurka Kamala Harris ta faɗa a jiya Juma'a cewa dole ne Amurka da Mexico su haɗa kai don rage shiga da fice daga Mexico ta hanyar magance tashin hankali da cin hanci da rashawa a Amurka ta tsakiya. Mataimakin shugaban ƙasar ta yi roƙon ne yayin tattaunawar shiga da fice ta zamani da shugaban Mexico Andres Manuel Lopez Obrador. Harris ta faɗa wa Lopez Obrador cewa yana da matuƙar alfanu ga ƙasashen biyu da magance tushen dalilin yin ƙaura daga El Salvador, Guatemala da Honduras, waɗanda suka zama yanki a Amurka ta tsakiya. Ana sa ran wata rokar mallakar ƙasar China za ta shigo duniyan nan a ƙarshen makon nan, amma masana ba su san inda tarkace daga rokar za su faɗo ba, ko kuma daidai lokacin da za su faru ba. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen China Wang Weibin ya faɗa a ranar Juma'a cewa da wuya rokar ta haifar da ɓarna. wanda ya faɗa mana ma labarai a Beijing cewa galibin rokar za ta kone kurmus yayin sake komowa duniya. Yiwuwar wannan aikin ya haifar da cutarwa a ƙasa ya yi ƙasa matuƙa. Ya ce China tana bibiyar rokar yayin da ta tunkaro duniya kuma za a fitar da duk wani bayani game da ita cikin lokaci. Daga ƙarshe ƙasar Amurka za ta shiga yarjejeniyar duniya don kawar da mummunan tashin hankalin tsauraran ra'ayi a kan yanar gizo. Father White House ta faɗi a jiya Juma'a. Kimanin shekaru biyu bayan da gwamnatin Trump ta ƙi yin hakan. John Psaki, sakatariya labarai ta Father White House, ta ce Washington za ta bi sahun Christchurch Call for Action don kawar da 'yan ta'adda da dukkan abubuwan tashin hankalin da suka tafi a yanar gizo. Alƙawarin duniya da gwamnatocin mambobin ƙungiyar da ƙawayenta na fasahar ke yi na haɗa kai don magance matsalar ta'addanci da muggan maganganu ta hanyar intanet. An ƙirƙiro wannan shiri ne bayan garin New Zealand, inda wani ɗan bindiga mai tsatsauran ra'ayi ya kashe mutane 51 a masallatai biyu a cikin shekarar 2019 yayin da yake watsa yadda yake cin zarafin kai tsaye ta shafin Facebook.
A gaida Sarfido da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan za mu kada jamhuriyar Nijar, inda a ci gaba da neman falalar goman ƙarshe aka yi addu'o'i na samun tsaro tare kuma da bayar da dumbin sadaka ga marasa galihu. Silabarma gare ka.
La'akari da yawaitar tashe-tashen hankula masu nasaba da ayyukan 'yan bindiga da na 'yan ta'addan da suka addabi al'ummar Nijar da ma kasashe makwabta ya sa kungiyar haɗa kan kabilun wannan ƙasa wato Leni Shirin Sunday Cousin shirya taro domin addu'o'in zaman lafiya a daidai lokacin da ake shirin kammala goma ta ƙarshe ta watan azumin Ramadan. Malam Mamalawali Ali Shubo shine shugaban wannan kungiya.
So jawo mu a fagen daga basu iyaka wanda suka rasu. Yan uwanmu da suke jahohi daban-daban wanda ba soja ba, an shiga gidajensu, an kashe wasu, wasu an furgita su sun bar gidajensu. To wannan ya ishe mu kadai aya mu zo mu ba da gudunmuwar mu a kawo zaman lahiya. Kenan dole addu'a ce muka sa gaba. A matsayin kungiya mai fafutukar ganin an kau da kabilanci, mai fafutukar ganin zaman lahiya ya shinhuda a cikin kasarmu da dukkan makwabta kasashenmu wanda ake tashe-tashen hankali.
A yayin wannan zama, malamai magadan annabawa sun ware lokacin musamman don yin nasiha ga mahalartansa. Ga abinda Ustaz Suleiman Dambaji ke cewa,
al'amari ne wanda yake ya shafi kasa gaba daya. Saboda haka 'yan ƙasa su tsaya su natsu su ci gaba da yi ma ƙasa addu'a. Dama an taru ne saboda a yi karatun Alƙur'ani, a yi addu'o'i ga ƙasa. Jan hankalin da ke gare mu zuwa ga masu tabbatar da tsaro su sani cewa amana ce aka ba su. Wannan amana kuma idan ba su tsaya suka kula da ita ba yadda ya kamata, sai Allah ya tambaye su. Saboda haka wajibi ne a gare su su tsaya tsayin daka. So ga cewa lalle an tabbatar da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa ta mu ta Niger da kuma kewayenta gabaki daya.
Daura da waɗannan addu'o'i, kungiyar ta NSA ta rarrabawa wasu gwamman yara marayu kayan sallah domin ba su damar samun walwala a yayin bukukuwan karamar sallar da ke tafe.
Maraya ba shi ya zaba ya zama maraya ba, Allah ne ya kaddarta mishi hakana. To ya kamata a kama yayin shu'urin cewa kaman bai rasa uwayen shi ba, yanda wanda suke da uba suka sa kayan sallah shi ma maraya don samun walwala, shi yasa muka yi wannan tunanin.
Sakataren kungiyar malaman makaranta ta Sinan Isu Arzika dake ɗaya daga cikin manyan baki ya yaba wannan yunkuri da ya ce abu ne da ke buƙatar samun goyon bayan al'umma.
Shi dai zaman lahiya yana ga tahe shi lalle wannan saukar Qur'ani, saboda a samu zaman lahiya da damuna mai albarka da kwanciyar hankali akwai muhimmanci gare ta. Allah ya ba su lada abin da sun kai. Naga kuma marayiyan ba su kayan da za su sallah. Gaskiya asusashen wagata tabastaka ta Nijar ni ina gode mata kwan.
Wannan shine karo na biyu da kungiyar haɗa kan kabilun Nijar NSA ke shirya taron addu'o'in zaman lafiya a albarkacin watan Ramadan, haɗe da baiwa yara marayu tallafin kayan sallah, tsarin da shugabanninta suka kuduri aniyar ci gaba da shiryawa lokaci zuwa lokaci a matsayinta na kungiyar da ba ruwanta da manufofin siyasa. Sule Mummuni Barma, Mayor Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
To a gaida Suleiman. Daga Niger kuma bari mu ketara Najeriya har yanzu game da batun na tsaro inda ganin halin da ake ciki a wajejen jihar Niger ta arewacin Najeriya hukumomi suka ce ba za a yi bukukuwan sallah ba. Mustafa Batsari gare ka.
Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta sanar da hana duk wasu bukukuwa tare da hawan dawaki a lokacin bukin karamar sallah da za a gudanar a cikin makon nan mai shigowa. A wata sanarwa daga ofishin sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ta nuna cewa gwamnati ta dauki wannan mataki ne saboda dalilai na matsalar rashin tsaro da jihar Niger ke fama da shi. Sanarwar dai ta nuna cewa matakin ya shafi dukkanin manyan masarautu guda 8 dake fadin jihar Niger. Dama dai tun kafin daukar wannan mataki na gwamnatin jihar Niger, masarautar Mina ta fitar da sanarwar cewa a bana ba za ta gudanar da bukukuwan hawan dawaki ba a lokacin bikin karamar sallar. Alhaji Muhammad Ismaila she tambarin Mina shine mai magana da yawun masarautar Mina. Yayi karin haski akan dalilin su na daukar wannan mataki.
Kaga yanayin da muke ciki a masarauta ba yanayi ne na jin dadi ba, ko kanmu muna alhini da abubuwan da ke faruwa a masarautar mu. Yana da wuya a cikin wannan yanayi kuma mu ce mun hau doki, ana murna ana jin dadi. Dole ne mu nuna alhini saboda mutanen mu su shiga wani hali. To a dalilin haka masarauta ta dauki wannan matsaya na cewa a wannan sallah ba za a yi hawan dawaki ba, saboda a nuna alhini kawai ga mutanen mu, muna tausayawa da halin da suka shiga ciki.
Kwamishinan gandun daji na jihar Niger Alhaji Haruna Nuhu Doku ya ce yan fashin dajin sun tarwatsa garuruwa da dama a jihar Niger, a ciki har da yankin da ya fito wato karamar hukumar Rijau da ke yankin masarautar Kwantagora.
Ainihin waɗanda makwabtanmu ne da mutanen nan suka shigo suka fita take su ta su ne suka dawo cikin garin Rijau. A cikin nan muka ga nan mu da aka kwashe mu shanu warare inana ya dauka na ya buga har ragada a karamar hukumar Maliga da sauransu. To wannan jama'a yau da su cikin gudun hijiran sun zama ɗan gudun hijiran,
suna samun tallafi su ɗan gudun hijiran koko wani hali suke ciki.
Gaskiya ai gurgudo mutanen gari da sauran mutanen suna taimakawa saboda an ba da gidaje sun zauna ana kuma ba su abinci da gurgudo, saboda haka mutane ne ke taimakawa bisa zuwa yanzu. So haka shi yasa muke kira dai har yau a dai duba wannan abun. Wallahi jihar Niger ba ta yi ganin ita kadai, dole sai gwamnatin ta da ta taimaka.
A yanzu dai dubban ƴan gudun hijira ne da ƴan bindiga suka raba da muhallansu za su gudanar da bukukuwan sallar a garuruwan da ba nasu ba a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaida Mustapha, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yaku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kimanin mako uku kenan da muka faro wata hira da Isa Ali na kungiyar VAS mai fafutukar kiyaye hatsarin a birnin Accra akan alkaluma masu daga hankali na mutuwa da aka samu sakamakon hatsarin mota, inda kusan mutane 800 suka mutu a cikin watanni uku farkon wannan shekarar 2021. Wannan batu ya sanadiyar hukumomin kiyaye hatsarin a Ghana sun tashi haikan domin yin gangami akan yadda za a magance batun yawan hatsari a kasar Ghana. Isa Ali ya dauko mana bayanai masu muhimmanci akan abubuwa da suke haddasa waɗannan hatsarin. A yau za mu tashi daga inda da masa tambaya kamar haka. To wannan shawarin da kake maganan yadda 'yan sandan kasashen Turai suke yi, idan mutum ya yi kuskure akan hanya ko ya yi laifi akan hanya sai a karɓe shi kuɗi nan take daidai da laifin da ya aikata ko kuma a ƙwace takardar lasin shi. To akwai wani zama da kuke yi tsakanin ku kungiyoyin fafutukan kare hatsara da gwamnati da sauransu da za ku iya bada wannan shawara?
Gaskiya ne, mun samu zama kan nan babu jimawa. kuma yanzu ba zan gaya maka idan cikin dukan kasan mu muna ba dukan kasa na sha minti ciki nan ba batun mutunci akwai wannan ciki da ake ce sport fine yana cikin duka wani lokaci gwamnati ta so mu aiki kai shine ne amma don ta so mu aiki kai yanda za a yi ya so mu ma mu so mu wannan shiri amma wasu masaloli din ya kama na damuwa saboda jama'a na nuna cewa kamar wani jami'in gwamnati zai karbi kudi wa za a ba wannan kudi polisai za a ba wannan kudi ko za a kai banki ne ko ya za a yi da wannan wannan matsala kuma na aji sannan na biyu kuma jama'a kuma na nuna cewa kamar da su ba suna so su ga kamar an aje kamar kenan su video sai kun duba ka tashi turai ko wani titi da kaga kamar akwai video in dan sanda ya ce kai ne shi kai gaddama sai a buga maka shi wannan video kada da irin gudun da kai ka gane amma yayi kamar wuraren mu da dama bamu da wannan camera kenan bamu da wannan video da in mutum yayi shi za a yi a gwada kuma an haka mai da bar wannan aiki kan yan sanda gaskiya akwai abin da turawa su ce kai arbitrary arrest kaga kamar wani saboda yayi tashi jikan titi ko ba kai min shi ma ba ya kama da so shi yanzu da nake magana in ka shigo cikin Greater Accra kenan akwai titi na wurare da yawa da yanzu aka ake man camera da dama don bankin duniya by World Bank sun zo wani lokaci sun ka taimake mu mun ka seta gwamnati ta shirya wani gida da command center gida wanda ake command center din nan duka ka gane wannan kamarori ababan da kuma wannan camera kuma za su taimake mu kenan muna duba dai nan dai zuwa December ai ni sha iya so a soma wannan shiri cikin wannan da akwai kamarori na gwamnati wanda za a control iya so mu duba cewa kamar yanda shirin zai yi so yanzu dai abinda muke shira da gwamnati kenan
to wata ukun farkon wannan shekarar 2021 an samu mutum kusan 700 da yan kai sun mutu ya menene makubarin kasar Ghana ta huskar hatsarin mota a cikin sauran watanni da suka rage a wannan shekarar
yanzu mun ka duba wannan alkalma mun gane cewa kamar gaskiya wanda ke amfani da alkalma ya gane kamar gaskiya muna cikin matsala sosai saboda shekarar da ya wuce ba mu samu rashi hakan da ba jama'a ba su mutu kan titi hakan da hasarin mutuci hakan da ba gari uku zuwa fudu ne yanzu har ya kai 700 gaskiya matsala ne yanzu dai mu roko muke yi kuma muna falkar da jama'a masu titi yanda za a yi ya so ai aiki da doka ka gane ai aiki da doka yanzu gudu da muke yi kenan muke kiran jama'a saboda in mun duba gaskiya watannin da ya saura akwai bacin rai sosai bature ya ce projection da muke gani projection nan na nuna cewa kamar akwai matsala mun sa akwai matsala sosai da dama akwai matsalan da za mu fuskanta jama'a biwa su yi mun rashin jama'a biwa amma in dai an tashi an tsaya an yi aiki yadda ake so mun samu ci gaba kai amma duka sai mu ce yana kan yan sanda da iya yan sanda idan sun tashi sun tsaya sun yi ake cin hanci da rashawa cikin su kuma sun ka tsaya sun ka gaya da gwamnati kuma ta sa arziki inda ya fi a sa arziki mun samu ci gaba kuma muna kira kowane lokaci mun ka samu irin daman ga muna kiran gwamnati ta yi kokari annan motocin wasu wurare kamata ne yanzu a yi su zuwa a bude hanyar saboda kaga wuraren da na kira makan da duka muna kiran shi highway ne highway shine ana mutane ana dokan mutane from one region zuwa another kaga ana kasuwanci kaga in kasuwanci ta tashi sosai tana ci gaba kaga jama'a kuma na jama'a na tafiya from after region ga sai a je region ga sai a je region ga to kaga ciki a kuma da in sun ka tashi kamin su tsaya ya kai awa uku ko fudu amma to sai daga kama annan da suke kai nan sai daga kama akwai one traffic annan kuma single lane ne to single lane shi ke kama na damuwa ko cikin Greater Accra capital ma muna da wadannan masaloli sai daga kama mota ta fita baya tana so ta yi sauri shi da shi ke kama da matsala to shi gwamnati kuma muke kira ta yi kokari ya so a bugu da hanya
to magalla
anan ne kuma zamu dafa aya a wannan hira da muke yi sai kuma sabon mako idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin shi Isa Ali na kungiyar Bank by Fafutukaki ya tsara a birnin Accra da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin Baba Yaku Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
yanzu kuma ga fallar Ramadan albarkacin watan azumin Ramadan
sunana Muhammad Suleiman Abu Suleiman babban limami na masallacin Sarkin Musulmi Bello dake Kaduna dangane da falalan watan azumi alhamdulillah wata ne mai albarka ta ne mai falala domin a cikin shi ne aka saukar da alqur'ani mai girma Allah madaukin sarki yana cewa shahrur ramadan alladhi unzila fihi alqur'an wato watan azumin ramadan wanda a cikin shi aka saukar da alqur'ani kuma a cikin dai daya aka saukar da alqur'ani Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadar Allah ba yanzu cewa mene muka saukar da alqur'ani a cikin daren lailatul qadar to idan muka lura falalan wannan watan azumi sai mu ga saukar da alqur'ani da aka yi a cikin wannan watan azumi ya sa watan ya zama ya fi kowanne wata daraja saukar da shi a cikin daren lailatul qadar sai ya sa wannan daren ya fi dukkan sauran darare daraja domin lailatul qadar khairun min alf shahr wato yin ibada a cikin wannan daren kadai ya fi watanni dubu mana wata dubu kusan kwatankwacin shekara 84 da wani abu aka ce ya ga hakan sa'annan annabin da aka saukar da alqur'ani mai girma sai zama shine shugaban annabawa gaba daya saboda ba wani annabi da ya kai shi daraja al'ummar da aka saukar da alqur'ani shine mu al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya nuna cewa mun fi kowace al'umma daraja kuntum khaira ummati ukhrijan lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ku ne filayyun al'umma da aka fitar a cikin dukkan al'umman duniya domin kuna ganin mutane sun daina yin aikin alkhairi sai kuce ku yi kuna ganin mutane suna yin sharri sai kuce su daina wa ina muka samu wannan alqur'ani da alqur'ani ya sauka a cikin wato watan azumi shi yasa watan azumi ake so mutun yayi ibada ake so mutun ya zama mai tausayi mutun ya zama mai juriya ake so mutun ya zama mai hakuri mutun ya zama mai taimakawa al'ummarsa in an maka laifi kai hakuri ka yafi makautanka ka lura da su marayu ka lura da su matan da aka mace aka bar su da ƴaƴaye su ma zaurawa ne suna bukatun kulawa a kula da su musulunci yana son wanda ba musulmi ba ka jawo shi kai mishi mu'amala mai kyau kai mishi murmushi in an go abincin ranar sallah ka iba ka kai mishi ka ja shi a jiki ku yi mu'amalar ku in ya yarda ya karɓi addinin musulunci in bai yarda ba ku yi zaman lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
to da fatan an amfana da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
yau asabar ma'aikatar lafiya ta India ta ba da rahoton sabbin kamuwa da cutar coronavirus sama da 401 da waɗanda suka mutu 402 a cikin awanni 24 da suka gabata masana kiwon lafiya sun yi amana cewa alƙaluman ƙididdigar da India sun fi haka yawa kuma karuwa al'amuran ba za su kai ƙololuwa ba har zuwa ƙarshen watan nan na Mayu. Prime Minister Pakistan Imran Khan ya fara ziyarar kwanaki uku a Saudi Arabia don bunƙasa dangantaka da tarihi tsakanin ƙasashen biyu da suka daɗe suna ƙawance. Ziyarar na zuwa ne bisa goren gayyata yarin mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman wanda da kansa ya karɓi kan da tawaggarsa a filin jirgin saman Jidda.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfilo Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da Hailu Haili wanda ya haɗa shirin da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamu Sigarwa ke muku fatan alheri wassalam.